أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida mafi kauna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata da mu samu kyakkyawar fahimta na addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun dacewa da kyakkyawan ayyuka wanda za su samu mu dace da babbar rabo a wannan duniya din da kuma babbar rabo a ranar lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yau musulmi yau za mu fara da wani babban bahasi mai muhimmanci shi ma wanda zai yi magana kan ceto wanda ake kira da larabci ash-shafa'a ita kalmar shafa'a idan muka koma cikin bangaren luga na larabawa kenan abinda suke nihi da shafa'a an samu asalin shi ne daga shafa wanda ma'anar shafa kamar yadda da mun shaji ana gai kaje ana cewa shafa'i da wutri shafa'i abu ne wanda yake guda biyu wanda a bangaren shi muke da kai wanda yake abu guda wato wanda in zamu iya arrafa shi da faransanci misali wanda suke jin faransanci ma'anar shi pair kenan abu wanda suke guda biyu en pair kuma shine wanda yake abu daya wanda shine suke ce malar da larabci wai shafa abu guda biyu da kuma witr abu guda wato kenan a takaice su bangaren larabci duk abin da yake guda biyu shine suke ce ma shafa amma idan muka komo cikin istilahin malaman zance wanda muke magana kansu a cikin wannan darussa namu su ko yana bada wata ma'ana ta daban wanda ma'anar shi shine kamar mutum ne ka dauka mai daraja mai matsayi wanda ayyukan shi masu kyawu ne sai ya nemo ma wani wanda ko ya kasance ya aikata laifi ko kuma a ba laifi ya aikata ba yana neman ƙarin daraja ne cikin ayyukan shi ne cikin sha'anin shi ne cikin wasu al'amuran shi ne to wannan wanda duk yayi mashi irin wannan taimako kenan mutunan ƙware wanda yayi ma irin wannan mutum mai irin wanga abubuwan guda biyu in ma ko yayi laifi ya neman mashi afuwa kan laifin da yayi kaga wannan ya cece shi kenan ko kuma ba laifi yayi ba yana neman ƙarin matsayi ne cikin ayyukan shi cikin rayuwar shi to shi ma wanda aka neman ma irin wannan ƙarin matsayi din a cikin rayuwa shi ma an cece shi ne a wannan ko irin urfin mutane kenan a bangaren mutane suna aiki da wannan ba kawai bangaren malaman zance ba kenan wannan abin da malaman zance suka yi ta'arifin shi akan haka sun samu ne a bangaren urfin mutane mutane haka suka tai da kaje ci mutum zaka ji an ce in ma ka cece shi ne daga wani bala'i wanda laihin shi ne kuskuren shi ne ya neme ya hada cikin wannan laihin cikin wannan azabai ko kuma a'a ka ƙara samu mushi wani matsayi ne da wata baiwa da wata kyauta duk ana dauka cewa ka cece shi kenan wannan shine ma'anar shafa'a wanda malaman zance da kuma mutane suka tai akai kenan a takaice mun gane bahasin da muke son mu yi magana akan shi to ita kalmar nan ta zance wanda muka sani duk gaba ɗayan maganganun mu cikin wannan maganganun ne kenan yanzu ma bangaren shafa'a muna nan dai ciki saboda wannan shine suke ce ma aqida din saboda aqida in ka samu malaman zance ne suke ta manganu kanta malaman zance ne suke bahasi kan ta'arifi da aqida bangaren alqur'ani ko bangaren riwayoyi da sauransu. Saboda haka nan san ba kalmar ita shafa'a dinga muhimmanci ba na wasa ba, wanda da gaskin muhimmancin shafa'a ga abin da suke nunawa cewa ceto yana da muhimmanci kamar haka. Na daya, mu sani saboda muhimmancin da ke gare shi, malamai da dama su yi ta magana kan shi tun kafin zuwan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. Wato annabawa kenan sun yi ta magana kan irin cewa akwai ceto yana zuwa. Kamar yadda ake samun ceto cikin wannan duniya din, to har lahira akwai ceto. Tun da mu musamman mu bahasin mu na ceto nan wurin, ba wai muna son mu yi bahasi ne kan ceto a wannan duniya din ba, a'a muna son mu yi zance na ceto na shafa'a a ranar lahira. Saboda haka ne suka ce annabawa duk da suka wuce sun zo da bayanin cewa akwai ceto, ƙari kuma da dadi da annabin rahama ya zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya nuna ma al'umma cewa lallai wannan magana ta zance, kuma magana ta ceto da ke da kwai, haka ne tabbas akwai ta. Sai abu mai muhimmanci na biyu wanda za mu ishara dangane da al'amarin ceto shi ne, malamin musulmi gaba ɗaya ba tare da kahid da wani ɓangare na musulmi ma, ma'ana ka ce malaman zance na musulmi duka duk inda suke, ba kawai malaman zance na shi'a ba, a'a asha'ira ne, mu'tazila ne, za ka same su duk sun tahi akan cewa akwai ceto. Na'am, tana yiwuwa ka same su ɓangaren su wane ne ake ceto, wane ne zai yi ceton a ɗan samu matsala, amma haƙiƙanin cewa akwai ceto kamar yadda ayoyi suka tabbatar, wannan babu wanda ya saba mu alƙur'ani ko riwayoyi game da wannan. Sai mu sani cewa saboda muhimmancin ceto yana daga cikin baiwa da kyauta wadda Allah subhanahu wata'ala zai masu wa zai ma bayin shi muminai waɗanda suka riƙe biyayya gare shi sau da ƙawa, ba saba mishi ba, ba saba ma Allah ba cikin ƙananan sabo balantana cikin manya. Muminai yana daga cikin kyautar da Allah subhanahu wata'ala zai musu ranar lahira, yace to na baku ceto, kowane za a bashi a ce na baka ceton adadin mutum kaza, ka je ka lalaba cikin waɗanda suka yi manyan sabo amma ba saban da ya ja su zuwa kafirci ba, wanda shi ma daga cikin abin da za mu ishara nan gaba. Za a ba mutum mumini masoyan Allah wanda ya bi Allah a wannan duniya din, Allah zai ba shi dama kenan, ba wai kawai sai annabawa ba da mursalai, a'a akwai waliyai na Allah masu tsoron Allah a wannan duniya din wanda ba su saba ma Allah, Allah zai ba su dama yace ku je ku ceci wanda kuke so. Wannan baiwa din in har muka bi Allah da kyau sau da kafa, mu ma za ta shahe mu, da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da wannan babbar kyauta wadda zai ma bayan shi muminai. Sannan mu sani cewa ceto ya shahi mutane waɗanda suka aikata sabo da lada, suna da lada da sabo, amma sai dai kamar yadda muka sani ba su aikata sabon da zai jawo su zama kafirai ba, don da sun zama kafirai kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna, to lalle su ba su daga cikin ceto, wanda duk ya zama kafiri shikenan ba san cin ceto kuma. Kenan ceto ya shahi kawai waɗanda suka aikata sabo amma sabon da bai kai su ga kafirci ba. Sannan mu sani shi ma wani abu wanda ya shahi muhimmancin wannan bahasi din shi ne, ceton nan da Allah subhanahu wata'ala yake yi, Allah shi da kanshi yana ceton wasu ba tare da sai ya ba muminai su cece su ba, kamar yadda aka nuna cewa ana shahe zunuban wasu masu zunubi tun a cikin kabarinsu, wannan ɗaya daga cikin ceton da za a yi musu kenan, wanda ba tare da cewa wai sun yi tuba ba ne ko sun yi wani abu, a'a tana yi ko sun yi aikin sadaka jariya wanda suka bari a wannan duniya din, sun yi wani aiki ne mai muhimmanci wanda Allah dalilin shi zai sa bayan shi in san shi daɗi su nemi cewa wanda yi wannan aiki kaza Allah kai mashi gafara, kai mashi rahama, sai gani har cikin kabari, cikin barzakh. Tun daga nan Allah yana goge ma wasu dauda wannan zunubin da suka yi, tun wannan lokacin Allah yana goge ma wasu. Wasu kuma nan ba a goge ba, har yanzu suna nan da daudar su. Sai an tashi ranar tashin kiyama, ana tashi a wannan lokacin bayan ya ba wasu cecen su, za gani an cece su. Kai wasu sai an zo lokacin da ake hukunci, ana auna lada da zunubi, a wannan lokacin ne zaka samu a samu masu ceton su. Mu dai Allah ya samu daga cikin masu yin ceton. Sai in mun kasa ne, lalle mun zama masu rauni a wannan duniya din. Muna jin dadin saba ma Allah, sannan ne za mu kokari Allah ya samu daga cikin wanda za a ceto. Amma mu yi kokari, har shi ne ake cewa wani babban malami ne da shi da ɗanshi, shi ne ke tambayar nan nashi, wai yanzu kai wane a rayuwarka, me kake son ka zama? Yace shi yace baba, ni kawai abin da nake so in zama kamar ka. Yace so kake ka zama kamar ta? Yace eh, ni so nake in zama kamar ka, da komi da komi ni so nake in zama kamar babana. Sai baban nashi me yake cewa? Sai ki ce mai, to ɗana kenan ba za ka zama kamata ba, ba za ka zama kamata ba. Shi ne ɗan ya ce, to me yasa? Ya ce, saboda in kana son ka zama kamata, ka kalli wani wanda ya hini. In ka kalli wani wanda ya hini, ka so ka zama kamar shi, to za ka gani in ka kasa kaiwa gare shi za ka zama kamata. Kamar yadda ni da kake gani, wai ba wai na so in zama haka yadda nake ba. A'a, yace na so in zama wani babba daga cikin bayan Allah wanda ya hini, amma sai na zama kamar haka. Sannan nake bashi misali, yake cewa ka zama ɗaya daga cikin a'imma mana, duk da kai baka iya zama kada, mun kana son ka zama mai takawa, mai tsoron Allah. A duk inda kake ba mai tsoron Allah kamar ka, za ka ga ka zama babban mutum wanda babu kamar shi. Amma duk lokacin za ka kalli wani wanda kake gani kamar babba ne gare ka, a wani lokacin ne mahaifin nashi ya kwatanta mai cewa akwai wasu wanda sun yi shi, ya kalle su, ya yi koyi da su. To a wannan duniya din Allah subhanahu wataala yana son mu kalli na kwarai, mu yi koyi da su, mu kalli wanda ba saba ma Allah. Sai zamanto ko da saba wa Allah zamu yi, zai zama ɗan kaɗan. Amma duk lokacin zamu kallon wasu wanda suna saba ma Allah kuma suna biyayya, to mu za mu zamanto masu tabka babban sabo fiye da wa'ancan din. Saboda haka nan kenan, in muka kalli cewa muna son mu zamanto waɗanda za su ceci mutane, to za mu zamanto ko da ba mu zama masu ceton mutane ba, mu za a samu daga cikin wanda za a ce da. Wannan shi ne babban kira wanda ya kamata amma duk wani ɗan adam, musamman musulmi, dama musulmi ake kira, kuma ceto na cikin musulmi ne. Sai a yanzu dalilai za mu kawo kenan waɗanda suke nuna cewa akwai ceto. Muna da dalili daga Alƙur'ani, muna da dalili daga riwayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait alaihimu salam, sannan muna da ijma'i na musulmi. Duk wannan dalilai ne wanda zamu zo da su, ko da yake isharori ne zamu. Ance al-isharatu takfi lil-aqil, ita ishara ta ishi wanda yake mai hankali. Kenan mai hankali bayan ya ji wannan dalilai namu, in yana son ƙarin bayani zai koma ma wuraren da muka yi ishara da ƙarin bayani, in har yana so ya fahimci gaskiya yadda take, yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Dalili na farko wanda zamu fara kawowa shi ne wanda muka yi ishara cewa shi ne na Alƙur'ani. Wannan zamu fara kawo shi cikin darasinmu na gaba, saboda yanzu muna ganin lokaci ya ƙure, kuma idan muka soma kawo dalilai ɗin yana buƙatar mu yi wa mutane tarjuma da fassara game da abin da aka zo da shi, musamman na ayoyi da ruwayoyi. Saboda haka nan za mu dakata a nan wurin sai cikin darasi na gaba, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.